بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو غوتن ذو الحج shekara ta 1440 hudu ga watan 8 shekara ta 2019 halisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sahih al-bukhari. Yau zamu tashi babu maradin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa wafatihi, babin da ke magana akan rashin lafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi kafin ya bar duniya, da kuma bayanin rasuwar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shine wafatin sa. Wa qawlillahi azza wa jalla innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tukhtasimun. Da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala da yake yi wa annabi Muhammad magana sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun, lalle kai mayyitun, in an ce mayyitun satamut, zaka mutu kafin ya bar duniya. Allah ya gaya masa cewa lalle kai zaka bar duniya, zaka mutu. Wa innahum mayyitun, kuma su ma mutanen duniya za su mutu, ai sai ya mutuna. Ko ka ce wa innahum mai wato maitun, su ma za su mutu, bit takhfif kenan. Ako a larabci akwai abu guda biyu dangane da kalmar al-mautu. Akwai mayit, akwai kuma mait. Shine ake so a gane meye bambancin tsakanin al-mayyitu da kuma al-mayt, wato mai shadda da wanda ba shi da shadda a ciki. Shi ne wani bawan Allah yake cewa a ya sa'ili tafsirin maitin wa mayyiti, maitin da mayyiti. Fadunaka qad fassirta, ko qad fassarta in kunta ta'qilu. Faman kana dha ruhin fadhalika mayyitu, wama almaytu illa man ila alqabri yuhmalu. Aya sa'ili an maytin wa mayyitu, ya mai tambaya dangane da bambancin kalmar almayyitu da almayt, me bambanci. Fadunaka qad fassarta in kunta ta'qilu, gashi nan an fassara ma in kana da hankali. Faman kana dha ruhin fadhalika mayyitu, duk wanda yake da rai, mai rai shine ake ce da shi mayit, ai mayyitu da shadda din, ma'ana lalle zaka mutu. Wanda zai mutu shine ake ce da shi mayyit, alladhi sayamutu. Ina fatan kuna fahimta. Wanda yake da rai a yanzu ana tsammanin zai mutu, to dukkanmu masu rai yanzu sunanmu mayyit. Amma wanda ya riga ya mutu, gashi an ɗauke shi za a kai shi kabari, abin ne shi ne ake cire shi mayyit. Wa mal maitu illa man ila alqabri yuhmalu, kawai fassara guda biyu. Ai fassara ɗaya mai sauƙi shine masu rai su ne mayyitu, wanda bai da rai shine mai mayit. To Allah sai yayi amfani da lafazin al-mayyitu, ya gaya wa annabi a lokacin yana raye, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kenan me zai zama fassara? Kai satamutu, kai zaka mutu, kuma su ma sai sun mutu wani abu sai Allah ta'ala wani annabi yana raye ake gaya masa kuma ya sani da haka ya zauna yayi mata shiru so mu ma zamu mutu ƴan uwa tunda annabi ya tafi ai ba wanda zai zauna an kira shi mu ma za a kira mu Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa wato me yasa aka faɗi wannan ayar sai ce inna thumma innakum yawmal qiyamati sannan kuma za ku zo ranar tashi alkiyama a wajen ubangijinku kuna yin husuma ma'ana ana tambayanku kuna ba da amsa ba wanda ba zai je ba su kafirai ne a wancan lokacin suke ta yi wa annabin fatan mutuwa ai zai mutu ai Allah ya sa ya mutu saboda ya zo musu da addini suna masa tarabbusin mutuwa suna masa fatan mutuwa to shine yake ba su labari yace ayya ai ita mutuwa ai wata hanya ce da kowa sai ya bi ta masoyi da makiyi ba wanda ba zai bi ba wanda ba zai bi ba so babu amfanin ku zauna kuna fakwancewa gwanda in mutu ko kuma zan mutu shamatatul baqi bil fani Imam Qatada yake cewa Allah da kansa yau yake bada labarin mutuwar annabinsa sannan kuma yake ba ku labarin kuma za ku mutu mana uddu anfusakum fi idadil mauta ku irga kawo kanku a cikin matattu ku lissafa kanku a cikin matattu ko ba ku mutu ba lissafa kanka cikin masu kwanciyar wancan kabarin alamar ma za a mutu shine ka zo duniya babbar alama ta cewa za ka mutu shine kana duniya in baka nan ne ma za ka iya cewa ba za ka mutu ba wanda yake adam ne madum wanda babu shi to kaga ba magana a ce zai mutu amma alƙawarin Allah ne duk abin da ya samar da shi zai ƙara da shi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika min jalali wal ikram so ba amfanin ku ita mai saburin za a mutu za a mutu in ya mutu shi ma ku za ku mutu da kafiri da musulmi ba wanda zai zauna to shi wannan aya Allah yana ga manzo Allah ya ci gaba da ishihadi da himma da kokari da ibada cewa zai bar duniyar shi kansa akwai magana da tazo sabai suke cewa menene husumar mu alhali da Allah ce innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun sabai suka ce to me husumar da zamu yi alhali muna ƴan uwan juna a wata riwaya sai aka ce ranar da aka kashe sayyidina Uthman ibn Affan a gidan shi sai suka ce to wannan hadihi husumatuna wannan shine fassarar husumar da zamu yi a kiyama mu ya mu musulmi an zo an kashe annabin Allah ai an kashe sahabin annabin Allah kako dole ai za a yi husuma za a faɗa Allah zai tambaya za a ba da ansa yayi aka yi yace suka ce zai husuma tuna wasu malaman suka ce wannan ayar thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun tana shafar musulmi kai tsaye ahlul qiblati suka ce fiddima akan jini da ake ta zubarwa jini kashin mutane da almazalim allati bainan nas zalunci dake tsakanin mutane wannan ya cuci wannan ya zalunci wannan ya ha'inci wannan ya shiga hakkin wannan to thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun, ranar tashi alqiyama za ku yi husuma, ma'ana za a yi tambaya yaya wane ya kashe wane, yaya wane ya cuci wane, kai me aka yi, me wane ya maka kashe ga hakkinsa, ko da ku bangaje shi kai baka sani ba sai an tambaye ka. Allah ya rufa asiri. Wa qala Yunus an az-Zuhri qala Urwatu qalat Aisha radhiyallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الذي كنت ألم الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Yunus ibn Yazid al-Aili ya faɗa wannan hadisin, ya zo musul a cikin Musnadul Bazzar da kuma littafin Imam al-Hakim daga Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim. Zuhri yace Urwa ibn Zubair yana faɗa, nana Aisha ta faɗa radiyallahu anha, manzon Allah ya kasance fi maradihi alladhi mata fi, a rashin lafiyan da ya bar duniya a cikinsa, ya ce wa Aisha, ya ke Aisha ban gushe ba fa, ina jin raɗaɗin wato abincin da aka samun guba a cikinsa a Khaibar lokacin da zai bar duniya, yake gaya mata. Ma'ana ka rubuta wannan cikin ciwon da Allah ya jarraba annabi, ka duba fa guba ne aka sa masa, wato tasirin guban bai tashi ba sai lokacin da ya zo zai bar duniya. Wannan abin da yake nuna cewa Allah ka rufa mana asiri, akwai musibar da za a iya jarrabanka da ita, akwai gubar da za a iya sa maka, yanzu za ka sha magani ka ji ka kubuta da ita, amma za ta iya maka illa a ƙarshen rayuwarka. Kaga abinci ne aka bashi da guba a ciki, ya ci lafiya lau, ya ci gaba da rayuwa, Allah ya kubutar da shi. Amma yanzu da ya zo zai bar duniya sai yake ce mata, to ina fajin wannan abin yana damuna, yana gaya wa Aisha, shi ne ajalinsa. Allah ka kubutar da mu, Allah kada ka ba wa maƙiyanmu nasara a kanmu. Ya ce ina jin wannan raɗaɗin a cikin cikina saboda sababin abincin da na ci mai guba a Khaibar, a Khaibar aka bari. To wani zai tambaya tsakanin cin guban da barin duniyarsa shekara nawa ne? Shekara uku. Bayan an sa masa guban ya yi surviving shekara nawa? Uku. Shekara uku. Ya ce to wannan lokaci ne da nake jin yau hanjina zai tsinke, wannan guban za ta tsinka min hanjina, shi ne fa inna fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dhalika as-sum, na daga wannan guba din. Wato in an ce abhari, wata jijiya ce wacce tana da alaka da gadon bayan mutum har zuwa zuciya. Jijiya ce tun daga gadon baya har zuwa tana haɗe da zuciya, ita ce abhari ɗin nasa da ya faɗa abhar. To ya ce yana jin kamar za ta tsinke saboda dalilin wannan guba ɗin da aka sa masa. Sannan kuma jijiya ce babba guda ɗaya wacce take tana da wasu veins din a jikinta, wasu jijiyoyin da suka yi rassa. In ka lura da zanen jikin dan Adam zaka akwai jijiya guda tana da ƴaƴa. To in ta butsire ta yanke aka samu mushkila, Allah rafa asiri. Khalas. Ba gyara, shikenan ta tare. To yace wannan guba ita ce dalili na tsinka wannan wato jijiya, kuma ina ganin shine ajalina yake gaya mana na Aisha. To nan an sanar da mu ɗaya daga cikin larurori da annabi ya gamu da su kafin ya bar duniya kenan, sunmu guba da aka sa mashi. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. Wato wani abin da ya kamata mu lura da shi, ban sani ba ko ƴan uwa sun gane. Ka duba muhimmancin Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyar nan, darajarsa, matsayinsa, amfaninsa. Amma wani baya son sa har yana ƙoƙarin ya sa masa guba idan ya kashe shi. Jama'a, in ana karatu a rinƙa tunani akan shi karatun, a rinka gane manufarsa. Kenan wannan yana nuna cewa duk inda aka samu mutum na ƙwarai, yana yin aikin ƙwarai, yana yi wa mutane alheri, ba sai yana ba su kuɗi ba ma. Ku daina fahimtar an ce mutum yana mutane alheri yana ba su kuɗi ne. No, akwai wanda zai baka abin da ya fi kuɗi. To ku sani wannan mutumin dole zai iya gamuwa da wasu matsaloli, wasu kuma za su ƙi shi ba sa son sa. Shi wato mugun mutum, masharranci, shi bai zai yi alheri ba. Kuma duk inda ya ji wani yana yin alheri, baƙin ciki sai ya kewaye shi akan dan mai sawa ne yake wa mutane alheri. Sannan kuma duk hanyar da zai bi ya hana wannan alherin, in Allah ya sa da sai ya hana. To kenan kai da ka zama mutumin kirki kana taimakon mutane, wallahi ko makotan kake taimakawa, ko zaman lafiya kake da mutane, wani kuma haushinka yake ji. Waɗannan mutane da kake gani al'umma, mutum da kake ganinsa haka yake, sai dai Allah ya gyara shi. Abu bi ne kenan, shi wanda yake yana kan hanyar alheri, yana alheri, to ya sani cewa yana kan wata hanya ta haɗari, komai zai iya faruwa a kan shi. To a gidanka ma za a iya samun ka guba a kashe ka, ka tafi don ka bar abin da za a gada. Sannan abu na biyu, ku mutane da kuke da waɗanda suke taimakonku su ne muku alheri, to ya kamata ku sa ido a kansu don za a iya musu ta'addanci, a raba ku da su don a hana su yi muku alherin da suke yi. Kuma wannan yana nuna mana wannan duniyar ba ta da daɗi. Ba ta da daɗi, zaman haƙuri ne duk tun daga farkonta har ƙarshenta, zaman haƙuri ce. Ka duba rayuwar jariri shi ma Allah ya sa masa dole sai ya yi haƙuri akan wani abu. Ka san me ciwo zai kama shi, bai isa yi bayanin ciwon da ya kama shi ba, yayi ta zabga kuka, jariri sai kwana yana kuka, a kasa gane me yake damunsa. Mata masu basira da hikima su ne su iya cewa cikinsa ne yake ciwo, a ba shi magani. Haƙorinsa ne yake ciwo, a'a kaza ɗinsa ne yake ciwo, a'a ƙafarsa ce ta buge, a'a ya kwanta ta ɓangare ɗaya ne ya gaji. Jariri fa akwai lokacin da juyawa baya iya, sai ya yi awa biyar ko awa kaza a kwance a guri guda, in ba ya samu uwa ta kirki da za ta juya masa kwanciyarsa ba. Kai ku yanzu nan duk inda kai 'yan mintuna kana ɓangare ɗaya baka juya ba, sai ya maka illa. Kaga shi ma yana haƙuri. Zai ji yunwa, wataƙila uwar gafalalliya ne tana can tana harkokinta, yana ta jin yunwa. Sayin ɗin da zai bayar kuka, ka gashi dole ya haƙuri.
in kansa yana ciwo, akwai ciwon kan da ba a iya gane shi da zafin kan mutum yayi dumi yayi zafi, ta ciki zai ta nan ƙasa, haka shi ma sai hakuri. Haka in an zo yayi shi dole hakuri da wani abu, haka in ya zo shiga makaranta dole sai hakuri da wani abu, haka in ya girma dole hakuri, akwai wanda baya hakuri. To haka mutum duniya gidan jarrabawa, wanda Allah ya taimake shi ya fahimce ta a haka, to sai ya huta. Duk bala'i in ya zo maka sai ka ce to alhamdulillah, haka rayuwar take da mu. Allah, Allah ya mana afuwa. Kun gane wannan, mu ci gaba ko? Qala hadathana Yahya ibn Bukayr qala hadathana Laysu an Uqayl an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah an Abdullah ibn Abbas an Umm al-Fadl bint al-Harith qalat سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا أم الفضل تكيتي وناجي أن برهما صلى الله عليه وآله وسلم ينكرنت والمرسلات عرفا أتكين صلى المغرب كتنو والمرسلات كتنو يوانت دوما يأيوين دي كتكينت فبعدي النبي كيسو كيتا مغرب طب كمسد أو كيتا tace naji shi yana karantawa. Akwai riwayoyin da suke fada sahabbai wasu surori ma sun haddace su ne daga bakin annabi saboda yawan karanta su. Akwai surorin da annabi dabi'atan yana yawan karanta su, to saboda yawan jin yana karanta su har suka haddace. To wannan wal mursalati urfa din tana daga ciki, saboda akwai sako da wa'azi a cikinta, kamar yadda kowace aya da sura take dauke da sako da wa'azi. Tace naji a sallan magariba yana yawan karanta ta, daga baya kuma ban sake jin yayi ya karanta wannan sura ba, hatta qabadahu Allah, har sai da Allah ya karbi ransa. A wata riwaya ta Abdullahi bin Yusuf al-Tinnisi cewa ta yi tun wannan al-mursala wal-mursalatin ita ce surar ƙarshe da na ji annabi ya karanta a rayuwarsa a sallar magariba. Tun da ya karanta wannan wal-mursalatin a iyadai magariba, to bai sake kuma yin wata magariba ya karanta ta aka ji ba, alayhi salatu wassalam. To wannan ma kaga mun samu wata fa'ida, an ruwaito mana cikin surar da ake ƙarshen rayuwar annabi, surar da aka je yana karantawa a magariba. Amma qala haddathana Muhammad bin Ar'ara qala haddathana Shu'ba an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala kana Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu yudni ibn Abbas فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. Hadisin Muhammadu ibn Ar'ara, rahimakallah. Muhammadu bin Ar'ara mutumin Basra ne, Shu'ba shine Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki daga Abi Bishr, Hafs bin Abi Wahshiyya, Iyas al-Wasiti daga Sa'id bin Jubair daga Ibn Abbas, Allah ya dade shi, yace Umar ibn al-Khattab ya kasance yana matso da Abdullahi bin Abbas kusa da shi, shine kana ibn Umar bin al-Khattab yudni yuqarribu, yana matso da Ibn Abbas min nafsihi. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, sai Abdurrahman ibn Auf yaga cewa kullun sayyidina Umar yana matso da Abdullahi bin Abbas kusa da shi, yace yace akramakallah inna lana abna'an mithluhu, mu ma fa muna da yaya irin wannan yaro. Abdurrahman ibn Auf ne yake gaya wa Umar ibn al-Khattab a matsayin sa na babban sahabi mai matsayi da yaga kullun yana jawo Abdullahi ibn Abbas a kusa da shi kuma ya rubi sai shi Abdurrahman ibn Auf yace a to ai mun muna da yara mu ma irin wannan me yasa ba za ka matso da su kusa da kai ba sai Umar yake cewa a innahu min haythu alimtum shi fa wannan yaro na matso da shi ne saboda abinda kuka sani min haythu alimtum anan ana nufin abinda kuka sani min karabatihi li rasulillah dangin annabi ne ahlul baiti yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na biyu kuma yana da ilimi sama da sauran yara a wannan lokacin shi Abdullahi ibn Abbas yana da kusanci da annabi sannan yana da ilimi sama da sauran yara shi yasa ya kai Abdurrahman ibn Auf ban jawo irin ƴaƴanku kusa da ni ba na matso da shi kusa da ni sai Umar ya musu jarrabawa da zai tabbatar da matsayi da darajar ibn Abbas akan sauran yara kai akan wasu manyan ma sai Umar yake cewa da Allah ya tambaye su hambai ga baki daya ko ya tambaye Abdullahi ibn Abbas kai afwan akan wannan ayar dan ku gane yaron nan yana da ilimi me ake nufi da idza jaa nasrullahi wal fajr yanzu sanannan abu ne nan duka in zamu yi bayanin idza jaa nasrullahi wal fajr za mu fassara mu ce ai Allah yana nufin idan nasarar Allah ta zo da budi fassara kuma ta yi idan nasarar Allah ta zo da budi amma ba haka ake nufi da ayar ba duk kuma sahabbai galiban abinda suka fahimta kenan idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar ubangiji ta zo da kuma budi ashe akwai wani sirri na ma'anar ayar da yawan mutane ba su sani ba Abdullahi ibn Abbas yace wannan ayar fa ba zahirinta abinda kuka gani bane tana magana ne akan ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamahu iyyahu ajalin annabi ne Allah yake sanar da shi wannan ayar tana bayani ne akan Allah yana nuna wa annabi lokacin ka ya zo karshe idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan nasara Allah ta zo kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi da godewa ubangijinka kai ta istighfari lalle Allah mai karban tuba ne Allah ya gama sakonsa ashe abin da yake nufi yayi maza yayi tuba ya hada kayansa lokacin sa yayi ajali yayi shine abin da ake nufi da idza jaa nasrullahi wal fath abinda zamu gane anan kenan ashe idza jaa nasrullahi wal fath sura ce da take magana akan ajalin annabi alayhi salatu wassalam kuma tana nuna cewa alamar zai bar duniya zai ga mutane suna shiga addini jama'a jama'a ana ta fahimtar musulunci a wannan lokacin jama'a jama'a ƙarya ƙarya suna ta musulunta to alama ne na cewa aikin ka ya ƙare za ka koma ga Allah su kuma ka tafi ka bar su ai tayi Allahu akbar Allahu akbar to Allah ne ya sanar da manzon Allah a'lamuhu iyya fa qala lahu Umar sai Umar ya ce ma a'lamu minha illa ma ta'lamu ba abinda na sani ne ma akan wannan sura in ba irin abinda ka sani ba ya kai Abdullahi ibn Abbas ya zo a riwayar Imam Tabarani lokacin da Allah ya saukar da wannan sura sai aka ga manzon Allah ya kama ijtihadi da bautar Allah sama da wanda yake yi a da aka ce yaya haka ashe ajalin sa ne yanzu ka duba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kansa yana ƙara himma da ƙoƙari a lokacin da ya ga ya kusanci Allah zai bar duniya. Ni da kai ya kamata mu yi. Allah yana nuna mana wasu alamu a rayuwarmu da lallai fa mutum ya sani cewa fa ba lallai ne ya kai kaza ba, ba lallai ne ya dade kaza ba. Ka ta dubawa ka gani irin waɗanda ake ta ɗauke rayukansu ba su kai ka shekaru ko sa'annin ka. Kwatsam sai ka ce an ce ai wane ya mutu an je an binne shi jiya. Ka gan shi lafiya, a zahiri ya fi ka lafiya ko irin kanku ɗaya sa'arka ne shekarunku ɗaya. To sai ka ji cewa ashe irinku kuna tafiya. Ko kuma Allah ya ba mutum tsawon kwana ya ɗan yi shekaru. Ka ga mutum dattijo ne tsoho ne ga shekaru sun bayyana a fuskarsa. Komai nasu ya gaji, abubuwan duniya da yawa ya haƙura da su saboda ya san shekarunsa sun kai. Amma wallahi sai ka ga baya kimtsi, baya shirin tunkara ko fuskantar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ga tsufa amma ba hankali, duk harkoki na wasa na yarinta da shi ake yi, sakaci da rashin kulawa da addini da shi ake yi, kula da sallah baya iya kula, jam'i Allah ya ba shi dama, ga shekaru Allah ya nuna masa sharkaf da furfura a tattare da shi. Wane sa'ansa baya nan, wane sa'ansa baya nan, wane sa'ansa baya nan, wane ƙaninsa baya nan, wane yayansa baya nan. Amma wallahi al'azim malam ba za ka ga yana ijtihadi da himma, bari in yi ƙoƙari in yi wa kaina tattali kafin nema a zo a ɗauke ni ba. Wata ran na je wa wani bawan Allah ta'aziyya, muna gaisawa da shi, sai yake ce min malam duk gidan nan ga baki ɗaya ya tajirin mu suna da yawa ne sun kai goma sha, amma wallahi malam lokaci lokaci a hankali a hankali Allah ya ɗebe su ga baki ɗaya. Shi ne ƙarami ya ce saurani, ya ce kuma wallahi malam na san ana kallayi ne, ya ce duk gidan nan ba wanda ya fi ni, ni ne babba, ina da yayyena wane ya mutu, wane ya mutu, shekararsa uku tsakaninsa da wane, wane shekara goma tsakaninsa da wane, wane shekara bakwai da rabi tsakaninsa da wane, wane shekara uku, wane shekara ɗaya, wane kaza, wane kaza, ga yau Allah ya ɗauke wane. Kowa yanzu a gidan nan in ya zo ni zai gaishe da ni, ya ce malam na san ina kan layi ne kawai, anytime komai zai iya faruwa. Ya ce gidan nan family mu a lissafi mun fi mutum ɗari, Allah ya yi mu. Tsakanin kakanninmu da baffaninmu da kawunanmu da ƙannanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu, ga gida ne guda ɗaya aka haka kallawo family house, ya ce mun fi mutum ɗari, amma yanzu ga munan ba mu wuce kaza ba, duk sauran duk mun binne su, wasu kafin a haife mu sun yi rayuwa sun mutu. To kaga ya yi wa kansa tunani ya yi ƙwarai kuwa. Ke sa ɗazunan ce muku duniya ba ta da daɗi, hukuntuna ɗazunan na gaya muku na ce muku duniya ba ta da daɗi. Duk wanda yake da hankali wallahi ba zai ɗauki wannan gidan gidan tabbata ba ne Allah, don yanzu za ta baka mamaki, yanzu za ta yi disappointing ɗinka, ba ruwanta da gatanka, ba ruwanta da lafiyarka, ba ruwanta da wadatarka da shagulguna ka ɗebo abubuwa, zan yi kaza zan yi kaza, in mun gama za a yi kaza, ba ruwan duniya da wannan. Nawa muka je muka binne sun fi mu san duniyar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah. قال حدثنا قتيبة استغفر الله قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنه يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر يستفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بالنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني دغ سفيان سفيان ابن عيينة دغ سليمان الأحول دغ سعيد بن جبير يجي عبد الله بن عباس ينا فدا يوم الخميس يجي وما يوم الخميس مي يوم الخميس mamaki yake wannan at-ta'ajjub ne yawmul khamis wa ma yawmul khamis saboda girman al'amarin da muhimmancin sa a riwayar imam muslim kawai yana fadin wannan sai aka ga hawaye yana ta zubowa yace mai riwaya yace hatta ra'aituhu ala khaddai hasira naga hawaye akan kuncin sa wannan rana ita ce ranar da ciwo ya tsananta ga annabi ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu ciwon ajali ya tsananta gare shi alaihi salatu wasallam da ciwo ya masa tsanani sai yake cewa ku kawo min littafi ku kawo min abin rubutu ku kawo mun tawada ku kawo mun alƙalami ku kawo mun duk abin da za a iya yin rubutu da shi shine ituni aktub lakum zan rubuta muku wata takadda lan tadillu ba'dahu abadan wanda ba za ku taɓa ɓata ba bayan na rubuta muku wannan takarda kun bi abin da ke cikin ta ba ku taɓa bata ba har abada zai ba da sako ne duk wanda ya misalta wannan sako ya aikata abin da annabi ya faɗa to shikenan ya rabauta ya Allah ka azurta mu da bin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wannan shine bin sunna din ya koyan wannan Allah ya taimake ka kana rayuwarka kana bin annabi ba ka yi wa annabi kishiya kana jin cewa rayuwarka ka bi annabi shine zaman lafiyarka ka gamsu da wannan to wannan abun ai maka albishir ne amma duk wanda yaga zai kwashi kwashi ya debo wancan ya hada da wannan kwashi wannan ya hada da wannan ya zaka je ka mutu kana rayuwa kana bin maganganun wani wanda ba shi aka aiko maka ba duk wanda ka bi a wannan duniyar wallahi tallahi Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka ya tuhume ka amma an ka bi annabi sakamakon ka kawai gidan aljanna ne bin annabin dalili ne da zai sa ka shiga aljanna kawai wa in tuti'uhu tahtadu haka Qur'ani ya ce in kun bi shi in kun masa da'a za ku shirya kuma Allah rasuli illa al-balagul mubin ku bani abin da zan rubuta muku ba za ku bata ba bayan shi mallan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da san da tausayi da jin kai na al'umma ta sa bayan qur'anin da aka saukar izu 60 bayan sunnan da ya ta karantar da mutane wannan fa a ciwon sa na rashin lafiyar karshe ne amma wai yana dada kwadayi me zai yi samari ne zai na addinin gaba daya ya ba mutane wai so yake dai wato su ta bin abin da ya koya musu har su mutu akai abin da hadisin yake nufi kenan ka tabin abinda annabi yayi ya bar duniya akan sa kai ma ka bar duniya akan sa amma yau wani yana kyamar a ce wai shi ahlus sunna ne wai shi mai bin annabi ne yana kyama saboda shi an ce mai ahlus sunna ji yake wani wani abu ne wani abin ki abin ado ne abin alfahari ne in ba ce ma ahlus sunna ba sai a ce ma ahluwa in ba ce mai bin sunna annabi sai a ce mai bin wa haka wani ya gaya mu babban mutum ne professor ne ni ba ruwana ni ba wani ahlus sunna ni ba bai yadda wannan rabe-raben kan wani dan kaza ba ruwana ni ba ahlus sunna bane ni ba dan kaza bane ni ba dan kaza ni musulmi ne kawai nace kaf wallahi akaram kala professor ne abu iya jin cewa shi ya isa duk abin da ya rike bari ka ji tunanin dan boko da rashin hankali mara addini duk abin da ya rikice mu internet kawai zan shiga yanzu knowledge is available is free of charge how can I come and waste my time mutane malamai suna ta buga hankalin just go to the internet and browse yace zan shiga internet ne browse duk abin da nake so kaji dan Allah tunani internet din aljannu ne suke zuba su Allah ne turo internet wahayi ne internet din internet din ba zama ake wasu ne za su zauna su rubuta abu kawai su watsa shi yanzu nan in ka ga dama za ka rubuta abu kawai ka sake shi kuma wai ya zama hujja wai internet eh amma ba ka ji bai je bude hadisi ko Buhari ko Muslim a internet komai wai internet is available wai ai duniya an gama komai ba a wannan kaga wannan ai jahilci ne akan mukalla malam kai alfahari kai ahlus sunna ne mai bin annabi in an ce ma ahlus sunna ka ji a ranka ana nufin mabiyin annabi in kuma akwai wanda zai zo inkarin sunan ko ya faɗa da shi ba shi ga hanya yasa wani lokacin kana ganin ka waye amma ba gidaje ne cikakke yankan rake baka sani ba ba wayewa mai daɗi irin ta addini so annabi yana so ya rubuta musu abinda za su rayu a kai na bin sunnarsa to sai aka samu saɓanin sahabbai a wannan lokacin Umar ibn al-Khattab sai ya ga cewa yanzu annabi yana cikin wannan rashin lafiya zazzabi ya tsananta gare shi sannan ya koya mana alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe kuma ya gaya mana a hajjinsa na ban kwana ya ce ya isar da saƙon Allah a gare mu me ya annabi bai mana ba yaya za mu zo mu takura masa mu ce ga wata takarda ya daɗa rubuta mana wani abu sai Umar ya ce ya Rasulullah abinda ka bar mana na alƙur'ani ma ya ishe mu ina son ku fahimci wannan hadisin saboda akwai matsaloli ne a kansa da yawa ya ce hasbuna kitaballah kitabullahi hasbuna littafin Allah ya ishe mu ya manzon Allah ba sai ka wahal da kanka ba sai wasu kuma suka ce a'a ai lallai a bashi ya rubutun nan duk shi annabi baya rubutu sawa zai a rubuta amma zai shifta ne imla'i zai ce a ce kaza a ce kaza to shine in shi'a sai suke daukan wannan hadisin suke la'anta da zagin Umar aikin banza makiyin al'umma annabi ai gashi nan annabi ya zo zai bar duniya ma ya ba da umarni ya hana ta wannan kofar suke shigewa sai a ce ai annabi ya bada umarni ai Umar ya hana ya Umar ya isa annabi ya bada umarni in dai umarnin nan annabi ya ce ai Umar ya hana ya isa to in an tabbatar da wannan magana kenan an tabbatar wa annabi rauni ma kenan wani Umar annabi ya bada umarni Umar ya hana ya isa amma wallahi haka ake la'anta sa ake zagin shi saboda ba sa son Umar to shine malaman hadisi suka ce a'a daman umarnin ba umarni ne na wajibci ba فالأمر ليس للوجوب بل للإرشاد إلى الامتثال بالأمر وزيادة الإيضاح. sannan abu na biyu shine yanzu ba a fahimci fassarar da Umar shi kuma shi ma Umar dan tausayawa annabin ne ma yace kaman mutane an kewaye shi ne zai bar duniya yana a kawo kaza a kawo kaza shi kuma yana ganin a bashi da ciwon sa me bai ga ya mana ba ya ga ya mana komai ba ba ya mana bayanin Qur'ani ba ba ya mana bayanin hadisi ba ba ya mana kaza ba a kyale shi dan Allah ya kyale annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda Umar yake nufi yaya Umar zai yadda wannan garajin lokacin ƙarshe numfashin ƙarshe da annabi a ce wai annabi ya bashi umarni ya hana wannan umarnin hankali zai dauka yanzu komai rikicin da kuke da mahaifinka idan an zo ƙarshe ba so kuke faɗi wata kalma mai kyau a kanka ba ko abokinka ne ba mahaifinka ba ba so kuke yi a ce ai alhamdulillah ka ji kafin ya mutu kun sulhunta kun kaza kaza ba to ya za a zo a dauki wannan magana kazantacciyar magana ana dorawa sahabin annabi sahabin ma ba sahabi haka ba sayyidina Umar ibn Khattab to in dan karanta nasi a saurari mai malamai suka yi bayani a kai suka yi jayayya sai Umar yake ganin me zai zo ana ta jayayya a wajen annabi wallahi ba ga inda nabiyin ta nazo bai gamata a yi jayayya a wajen annabi ba wannan magana Abdullahi ibn Abbas ne da yake fada a wata riwayar aka ce annabi ne ya fada wala yanbaghi indi tanazu bai kamata a yi jayayya a wajena ba sai aka ce ma sha'anuhu fa qalu ma sha'anuhu me ya faru ne a hajar a wata riwayar a huzal to ko irin maganganu ne na marar lafiya hujran bi dhammil ha a wata riwaya din shine alhadiyan alladhi yaqa'u min kalam almarid alladhi la yantadhib to ko dai irin zafin ciwo ne ko zafin zazzabi ne annabi yake fadin wannan din bayan tun daga ya gama komai yayi abin da ya kamata yi to amma malamai suka ce wannan mustahil ya faru akan annabi manzo Allah masumi ne ba yanda za a ce wai annabi ya zo rashin lafiyar sa karshe yayi wasu maganganu na zafin ciwo wanda ba su da ma'ana shine ai shine wannan hajar din aka ce a'a gaskiya ba haka bane lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi wannan ba so kada a danganta wannan kalma a ce ga abin da ake nufi so wannan kenan isafimu a tambaye shi me yake nufi zahabu a tambaye shi an hada al'amur kenan wannan umarni suka tafi yarudduna alai suna maimaita masa yarudduna ba raddi ba yu'iduna alaihi maqalatahu suna maimaita masa zancen da ya faɗa din shi annabi suna neman tabbacin lalle yana son sai an yi haka din daman ɗabi'ar da suka ɗabi'antu da shi idan annabi ya gaya musu wani abin da ba su gane ba sai su je su maimaita masa wannan kalma suna neman ƙarin bayani a nan gurin suna so su gane shin wajibi ne dole ne wannan sai an yi haka din ya rasulullah ko dai ba dole ba ne kamar yadda suka zo suka yi masa a ranar sulhul hudaybiya akan aski ya ce ku je ku yi aski kaga ai ya faɗa ku je ku yi aski sai ba su yi askin ba sai suka zo suka ce ya rasulullah aski ya rasulullah aski ka san shi magana da annabi da ladabi ake yi aski za a yi ya rasulullah ba wai cewa za a ai bai kamata ka ce ai aski ba a gaskiya sai suke dan maimaita aski za a yi ya rasulullah aski za a yi ya faɗa aski za a yi, amma dai suna maimaita wannan kalmar ne ko akwai wani sauki da rahama. In dole ne zai ce a je a yi aski, dole ne ce. In kuma ba dole ba ne zai ce to wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama kar ya yi. Lokacin da ake rubuta sulhu tsakaninsa da Qurayshawa, normal umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam azima ne, wajibi ne. Inda Annabi ya ce a yi abu kaza, wajibi ne. Sai dai an samu wata karina da take nuna ba wajibi ba ne ba. Kawai sai Annabi sai ya gaya musu, ya ba su ansa, ya ce da'uni falladhi ana fihi khairun mimma tad'uni ilayhi. Sai ce kai ku kyale ni, kaga wannan yana nuna ba dole ba ne ba. Sai ce kai ku karbi da ni kai. Kamar misalin an zo ana gaya maka wani abin da kawai kana ga ba bai da wani muhimmanci, su ce da Allah ku rabu da ni, ku kyale halin da nake ciki yanzu. Falladhi ana fihi, halin da nake ciki yanzu na kokarin shirin gamuwa da Allah, saboda abu ne kadan ya saurara ya hadu da Allah a lokacin. To yanayin nan da nake ciki bana son wani surutu da jababai. Daga nan malamai suka ce wannan yana nuna ba a son yawan maganganu da surutai da hira a wajen mara lafiya, musamman wanda ake ganin yana cikin wani yanayi matsananci. Yana daga cikin ladabin gaida mara lafiya idan an je kar a daɗe, kar a daɗe. Yana daga cikin ladabin gaida mara lafiya kada waɗanda suka je gaisuwa su yi ta hira da surutu, shi yana kwance yana fama da ciwo, yana na naƙasa. Ko kuma kuna labarin jam'iyya, kuna labarin siyasa, kuna labarin hayaniyar ku, kuma yana faruwa idan mutum mai mutane ne an je gaishe, sai ga wasu sun je sai su shantake dan ruwan da aka kawo mara lafiya yana sha, shi za su dauka su zanta ba, ba su kawo lemo, ba su kawo ayaba ba, shi za a bari a dauka ba, su yi ta hira suna ta zuba. Wannan ya saba wa addini. Da ka gaishe shi yayi jiki, Allah ya sauki, Allah baka lafiya, muna maka addu'a, Allah warkar da kai, sai ka bar shi saboda ya samu hutu. Shi yasa wasu marasa lafiya ma ake hana ma a shiga wajensu. Me yasa? Ko a likitance ba sa bari a shiga wurin mara lafiya, don ana buƙatar ya samu hutun ƙwaƙwalwa, hutun gangan jiki, hutun tunani. Amma mutane ba su fahimta da an ce a je a gaida mara lafiya sai a je a kama hira da zance. Wannan duk yana nuna jahilcin mai yin haka, kamar bai je makaranta ba, kamar bai saurari ilimi ba. Yan uwana, karatu tarbiyya yake koya mutane, karatu tarbiyya yake koya mutane. Yace ku kyale ni, halin da nake ciki yanzu yafi abin da kuke kira na zuwa gare shi, na rubuta muku wani abu. Yace kawai zan muku wasiya da abubuwa guda uku. Daga nan shikenan wasiyar da Annabi ya ta karshe kenan. Yace akhrijul mushrikeena min jaziratil arab, ku kori mushrikai, ku fitar da su daga tsibirin Larabawa, gaba ɗaya tsibirin Larabawa. Duk wani mushriki mai bautar wani Allah mai shirka kafiri, ku kore su kar su zauna. Kenan hana mushriki, hana waɗannan kafirai su zauna a ƙasa mai tsarki, umarnin Annabi ne. A daina zuwa a siyasantar da abin. Cai ƙasar Saudiya ƙasa ce da babu ƴanci, ka san haka Turawa suke faɗa. Shi ne yanzu wannan ɗan sarkin mai gajeren tunani da hankali yake ƙoƙarin ya faranta wa Turawa duk abin da Turawa suke so a yi a Saudiya, shi kuma shi ƙoƙarin da yake ta yi kenan. Allah Ubangiji ya shirya da shi, in ba mai shirya ba ne Allah ya mana maganinsa. Bayar da ƴanci ga kafirai su yi kafirci a ƙasar Saudiya, kada-kada, shaye-shaye, raye-raye da rashin mutunci kala-kala, don a faranta wa Yahudawa, don kawai su ji daɗi. Kwanan nan ana nuna wani hoto, ya je wani taro a Isra'ila, ana tambayar su me yasa ba kwa son abin nan Yahudu, ba kwa son Isra'ila. Ya ce shi ko shi yake son Yahudawa, wallahi dan sarki a ce dan sarkin Saudiya yayi wannan abu yace shi ko shi yake san Yahuda yace su wannan tsananin addinin su ba sa kansa da yake ne yace to ya ma za a yaki Yahudawa wacce ta rene shi ta rike shi ma ba Yahudiya ce da bakin sa yake fada ba wani ne dan jarida ya fada ba yace uwar da ta rike shi wanda ta rike shi ta rene shi irin wato matan da ake kawo suna rene yace ba Yahudiya ce ya tona kansa sai ba Yahudiya yace shi yana son Yahudawa aka yi ta tafi dan jarida suka ta dauka suka ta yadawa cewa ga dan sarkin Saudiya ya ce yana son Yahudawa uwar da ta rene shi ma ba Yahudiya ne yana so ya nuna intimacy din da ke tsakanin su su kwantar da hankali ana faɗa ana yin bayani yanzu malamai da aka ɗaure su a Saudiya a cikin shekarun nan sun kusan mutum 100 duk suna kurkuku jiya ma wani ya mutu jiya ɗin nan wani a kurkuku ya mutu banda wanda aka kakkashe a waye saboda ƙoƙarin farantawa Yahuda dole wani abu zai faru a ƙasar nan gaba dole don Allah ba zai bari a murkushe addininsa ba ita ce kadai ta saura mana shi yasa ya kamata ba abu ne da za a zo a yi ta mutane ana taimakon yan shi'a ana ta yada ana ta murna ana ta kaza ba in Saudiya ta lalace ina kuke da shi Iran da ku koma addu'a za ku yi musu Allah ya magance wannan matsalar kuma duka fa da maganar wai an takura mutane ba yanci mata ba sa tuka mota an shiga hakkin ɗan adam dole ne mata a dawo da su a ta driving ana yi to aje ana tukawa ba a kaza ba a kaza ba to kafiri baya shiga Madina baya shiga Makka amma suna ganin wannan cin mutuncin ɗan adam ne nuna tribalism ne ya sabawa da siyasar duniya to sai su manta da ba ni sunan shi da dokar Allah kuma su karye dokar don a faranta wa mutane a duniya haka suke idan sun zo yin maganganun su ba sa tunani da umarnin shari'a yanzu wani mutum ne ya zo yana magana akan wani taro yana magana akan raping the meaning of raping me ake nufi raping da Hausa me ake cewa raping ne ne ake cewa ne rape ne mutum da ya je ta'addanci wa mace sadu da ita fadi shukran fadi sai magana akan fadi sai yake cewa abinda ake nufi da fadi shine duk wanda ya zakke wa mace ba da san ranta ba ba da ra'ayinta ba ba tana so ba shine fadi sai wani yace to matar aure fa yace kware kuwa ko tana da aure da kuma yin alakar aurataya da macen da bata kai shekara 18 ba shi ma raifin ne alisafinsu na boko na turawa shi ne yanzu ko aure aka yi da salatin annabi in dai bata kai shekara 18 ba mijin ya je ya sadu da ita to ya yi raifin kuma wannan fa hukuncinsa a constitution fa za a kai shi kotu fa za a yi sashi a kurkuku a daure to mata aure fa shi ma raifin ne shi yasa yanzu a wasu kasashen matan su suke juya maza sai yanda suka ga dama to shi kuma ina hakkin mijin na shari'a shi kuma tunda zamu ai shi aure ta iya kina da hakki a kaina ina da hakki a kanki sai aka sariyar da hakkin namijin saboda kokarin daga mace a danne namiji to kaga irin wannan maganganu suna yin su ne ba tare da lissafin mai shari'a kuma tace akan kaza ba yanzu annabi ya ce akhrijul mushrikina min jaziratil arab a kori mushrikai daga jaziratil arab wannan hadisin bukhari ne sai wani yazo ya fassara wannan ya canja shi manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa mata na qisatu aqlin wa din mata suna da tawayar hankali suna da tawayar addini tawayar hankali tawayar addini sai malamai yan zamani sai suka ce a ba za a faɗi wannan ba kenan annabi ya nuna ya ci mutuncin jinsin mata wallahi sai suke wance kallon da hadisin sai a ce ba haka ake nufi ba kaza kaza ake nufi wani yayi irin wannan bayanin sai da aka zo aka tume shi aka ce kai wa yasa kai wannan bayani babban malami ne a duniya an yada an fassara turawa sun gani ce to ka gani ko an ce mata suna da tawayar hankali saboda su suna yakar me ba ni sunan shi suna magana suna so su raya 50-50 an gane ko 50-50 komi mace da namiji da ɗaya ne to ya za a ce annabi ya ce ina kasantu a kullum waje dan haka hadisin sai addini fadansa ko a ce ba za a yi aiki da shi ba su fa duk abin da ya zo ko qur'ani ne ko aya ne ko hadisi aka faɗa in dai ya ci karo da tsarinsa na zamani to sai sun wargaje wannan ayar da wannan hadisi ko kuma ai tai mai tawili an fi son ba ni sunan shi an fi son a faranta musu rai a ɓata a shari'a yanzu kamar misali za ku ga yadda siyasar duniya ta canja kullum ana ta magana akan ta'addanci sai a ce wa musulmi magana akan ta'addanci rashin halaccin ta'addanci da waye waye da sauransu musulmi ya kashe kaza shi kaza to me yasa kuma ba a bayani akan su kuma ta'addancin da kafirai suke wa musulmi su kuma kullum musulmi idan suka zo taro a duniya so suke su kokarin wato su kokarin murda addinin su ya dace da tsarin rayuwar kafirai a ce ai addinin ma duk ɗaya ne ai ina fata kana fahimta kar a kawo wani nasi da zai ci karo da rayuwar su yanzu kaga kowa ya sani duk inda kaga an kashe mutum a duniya galiban zaka ji musulmi ne ake kashewa yanzu ba kasar bama din nan billahi alazim kwata suka mai da musulmi kwata ana ɗauka internet ana yaɗawa ƙasar Burma can gefen su India da white nan sauransu ƙasa ce tana nan kullum musulmi ake yankawa fiɗa yanda ake fiɗa rago ake fiɗa tinkiya da akuya haka ake ɗaukan mutum a baje shi akan ganye a yanka shi a bare a ciccire kashi a sassare kashinsa kuma a zo a ɗora tukunya a fili ana ɗauka ana gani billahi lazim haka suke kullum yau da gobe kullum maganar su ma ba a yi ka san me yasa saboda musulmi ne kuma kafirai ne suke yanzu duba Isra'ila duba ta'addancin da ake wa musulmi a Isra'ila Falastinawa kullum kashe mutane ake shi wannan duk ba ta'addanci bane sai dai a sa ai ta magana ta'addanci musulmi kar su zama ƴan ta'adda wannan boko haram da kuke ji da ISIS da kuke faɗa wallahi tallahi duka ina tabbatar muku wallahi alazim tura wannan kafiran nan yahudawa nan duk su suka kirkiri waɗannan kungiyoyin suka zuba mana su Allah wallahi ba karanta wa musulunci ba ne shiri ne kurum shi yasa saudiya za a zo a kama wasu a cikin sai ga turawa ne ba dan me dan a blackmailing islam teaching of islam a nuna musulmi yan ta'adda ne dan kar a shiga musulunci shirya mana ake yi gadan zare ne ake inda kuɗi ba abinda ba za a yi ba inda kuɗi yanzu kai ɗin nan sai a ɗauke ka a sa kai ta aiki kana yaƙar wannan addini saboda za a baka kuɗi ta kamata mutane su gane siyasar duniya su fahimce ta abinda yasa na faɗa da bayani wannan akhrijul musyrikina min jaziratil arab ɗin nan akwai maganganu wannan hadisin ma a wani wuri fa baya fassaruwa malam shine magana kawai akwai inda billahi azim bai zai fassaru ba baka isa ka faɗa ba ka ce wai annabi ya ce a cire mushrikai daga jaziran larabawa kada wani mushriki ya zo a wannan siyasar duniyar a yanzu ba za su yarda da wannan maganar ba ya rage gare ka musulmi kawai ka watsar da maganar annabin ko ka san yadda za ka yi kawai ko ka yi shuru yana gaya ma akwai tarurrukan da haka ba zai faɗu ba wa ajizul wafd bi nahwi ma kuntu ujizu abu na biyu kenan ku yi sakayya ku taimaka ku ba wa wato waft karaka ku jama'a kyauta da annabi yake bayarwa dirhami ne 40 ya ce to ku rinka ba su irin abin da na kasance ina ba su kyautar da manzon Allah yake bawa mutum daya a wannan lokaci sai hada ma dirhami 40 sai bar yace a karrama su irin baki kenan haka wufut da suke zuwa an ce al-wufud baqo dan girmama su takriman wa targhiban li ghairihim kamar irin al-mu'allafatu qulubuhum idan an taimaka waɗannan an ba su an rarraba musu to wanda ake so zukatan su zuwa musulunci to su ma za ce ana dan bayarwa duk abinda wato kaga annabi yace a dauka a ba wani to akwai hikima ilahiya a ciki to kuma wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne mai bayarwa kar mu zo mu rike mu ce ba mu bayarwa a rinka taimaka mutane wasakata an-salisa yayi shiru akan ta uku me abu na uku sai shiru bai fada ba ko kuma aka ce fa nasituha me mana riwayar hadisin sai ce ni na manta amma guda biyun nan dai su suka abin nan waye ya shiru din shine Abdullahi ibn Abbas a wata riwaya aka bada me mantuwar kuma Sa'id ibn Jubair a riwaya ta Sulaiman ibn Abi Muslim yace la adri a zakara Sa'id ibn Jubair thalitha fa nasituha Sa'id ibn Jubair ya ambaci na ukun yace na manta ne ko kuma shiru yayi yace wallahi ban sani ba wannan yana nuna mana amana ta ilimi abinda ka ji ka faɗa abinda baka ji ba kai shiru kar wani ya kirkiro yace ai na ukun kaza ne misali duk da an samu wata riwaya da ta yi bayanin na ukun amma ina so in nuna muku amanar ilimi yadda magabata suke kula da ba sa ƙara magana yanzu wani in yazo na kalto magana wani ai ya ce kaza ya ce kaza in yazo ma sai dan ƙara gishiri so kullun ilimi amana shine abinda wani ya faɗa musamman nuqul wani ya ce kaza to ka tsaya a iya abinda ya faɗa karka ƙara karka rage karka ƙara dan kana son sa ka ƙara gishiri akwai haddari karka rage saboda baka son sa idan ka zo ba da labarin abin da ya faɗa saboda kana kiyayya da shi baka son sa sai ka rage abin da ya faɗa dan ka tauye zancen wannan cin amana ne na ilimi a wata riwaya aka ce na ukun shine yace ina muku wasiya da alqur'ani usikum bil qur'an Allahu akbar ku rinka karanta alqur'ani ku yi aiki da alqur'ani wasu kuma suka ce a'a jaishi Usama annabi ya ce ku shirya zundunar Usama jaishi Usama saboda sayyidina Abu Bakar ya faɗa lokacin da suka samu sabani wajen zartar da wannan runduna ta yaki ta Usama yace manzon Allah yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya annabi ya bar mun alkawli yace in kula da shi inda mauti ya a wajen mutuwarsa ko kuma abu na uku shine ce wanda wala tattakhidu qabari wathanan kada ku riki qabari na ya zama gunki kuma da shi abin bauta me wasan wurin da ake zo ana ta bauta ana bauta ba a zuwa bautar qabari ba a yi haramun ne kun gane wannan idan har qabarin annabi duba darajar annabi duba matsayin annabi duba kimar annabi duba daukakar annabi yayi wasiya cewa kada a mai da kabari na wajen bauta me bauta a mai da shi ana zuwa ana roƙon sa ana kaza yau a garin nan kaburukan malamai nawa ake mai da shi wajen bauta wasu ma dan su samu kuɗi wallahi tallahi a gidajen su suka yi wasiya suka ce abin ne su kuma yanzu a garin nan akwai gidajen manyan mutane ko malamai da ake ganin manyan mutane ne ana zuwa gidajen su duk in je an je an kai ziyara a roƙi kabarin a baka sallaya ka zauna ka roƙe su ka roƙi shehi kafin ka fita ka faɗi buƙatar ka sannan ka dan ajiye wani abu na sadaka wallahi akwai waɗanda a makabartu suke kaburrukan su yanda aka musu ya fi ɗakunan kwanan ku kyau a makabarta ne amma an gyara wurin idan mutum ya talauci ya masa karo sai ya je ya tsuguna gindin kabarin wannan mutumin ya ɗaga hannu yana roƙo a garin nan ana yi abinda annabi yayi wasiya yace kada ku mai da kabarina ya zama abin bauta amma yau akwai malaman da ana bautawa kabarin su ana roƙon su akwai bautar da ta wuce ka daga hannu ka ce ya baka da ya baka jari ya raba ka da kaza ana kallo ana gani an sani kuma da sunan addini ayi ta bautar da mutane akan shirka annabi ya ce kar ku rike kabari na watanan wannan shine wasiya da annabi ya bari na ƙarshe wannan sati kuma mun zo zamu ji kalmomin da ya faɗa na rabuwa da duniyar gaba daya wato tsakanin sa da mala'ikun Allah Allah kai mana afuwa Allah ka samu cika da imani Allah ka sa aljanna makomar mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ya ji kan iyayen mu ya ji kan magabatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.